أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاتقوس غواتن شوال واتن قومة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة نادا هكرا دبو ديا دا دليه دا أربعين دا بيار wanda yazo daidai da 27 ga watan 4 watan April a Gregorian calendar 2024 wannan shine kasafin dinmu na 85 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala fi sirri wal alaniya idan jama'ar musulmi su manta ba raban mu da wannan karatu kusan wata biyu akalla domin mun tafi wannan ainihin wato hutu ne tun farko-farkon watan ainihin wato sha'aban wanda muka zo muka gama da sha'aban muka gama da ramadan yanzu gahi muna kusan 20 ga watan shawwal dan haka mun share kusan sama da wata biyu ba mu wannan karatu ba to insha Allah ta'ala daga wannan rana ta 18 ga watan Shawwal mun dawo wannan karatu in Allah ya yarda kuma zamu ci gaba da yin sa kamar yadda aka saba muna addu'a Allah ya kara mana lafiya da lokaci da kuma dama ta yada addinin Allah da kuma karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a shafi na 93 a cikin wannan littafi mai albarka na la ilaha illallah wanda kuma muna sakin layi na kusa da ƙarshe shine fa kalimatut tauhidi afdalul zikri wato kalmar tauhidi ita ce mafi falalar zikiri da mafi falalar ambaton Allah to wannan shine inda zamu tashi ga wanda suke duba littafi malam yace fa kalimatut tauhidi ita dai kalmar tauhidi kalmar kadaita Allah kalmar la ilaha illallah afdalul zikri in kana neman mafi falalar zikiri mafi falalar abun da ake ambaton Allah da shi to in ka samu wannan kalma ka gama wa afdalul hasanati kuma ita ce mafi falalar duk wani aikin alheri mai kyau duk wani aiki da za a ce aiki ne hasan mai kyau to kalmar tauhidi ta sha gaban wannan abun wa huqqalaha kuma ya cancanta gare ta ta zama haka ita kalmar ya cancanta gare ta ta zama mafi falalar zikiri mafi falalar aikin alheri da dan adam zai yi a rayuwarsa me dalili malam rasulan yace fa innaha miftahul islam domin ita ce kidin da ake budewa a shiga addinin musulunci na fata an gane kaga kuwa duk kidin da shi ake budewa a shiga addini to babu wani abin da ya kai shi daraja da kima a gurin Allah bal kai ba ma ki din da ake budewa a shiga musulunci ba babuhu ita wannan kalmar ita ce kofar shiga addinin musuluncin gaba daya wato ba iya kwado ko ki din da za a bude a shiga cikin addini ba a'a ita ce ma kofar shiga cikin addinin Allah an gane allazi la yadkhulu ko la yudkhalu ilayhi illa minhu kofar da bai yiwuwa a shiga musulunci bai yiwuwa a shiga addini face sai ta ita wahima imaduhu kuma ita ce ginshiki ko tushe ko fila ta addinin musulunci allazi la yaqumu bighairihi wanda addini ba zai taba tsayuwa da kafafunsa ba addini ba zai iya taba tsayuwa da ainihin wato kafafunsa da dugadugansa ba sai da ita wahiyal furqan kalmar tauhidin nan ita ce al furqan wato mai lalabe tsakanin ƙarya da gaskiya, mai lalabe tsakanin tauhidi da shirka, mai lalabe tsakanin zalunci da adalci, mai lalabe tsakanin ainihin wato daidai da kuma abin da yake shine kuskure. Wannan ita ce kalmar tauhidi. An gane? Wal kufri tana bambancewa tsakanin addinin musulunci da kuma kafirci. An gane ku? Wa bainal haqqi wal batil, wannan kalma ita ce take rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Wa hiyal kalimatu allazi idza mata al abdu, ita ce kalmar da idan bawa yazo da suwa, ala qawliha ya mutu akan fadin ta, wa kanat khatimata kalamihi, kuma ta zamanto matakar maganar shi ta ƙarshe, allazi yatakallamu bihi, kuma ya zamanto yayi wannan maganar da wannan kalmar shahada, aqilan yana cikin hayyacinsa, yana cikin hankalinsa, ba ya gushe ba. Ku gane wannan gabar tana da muhimmanci. Mukhtaran, kuma zaba yayi da kansa ya furta, ba tilasta masa akai ba. Zan yi sharhi akan wannan bayani. Awjabat lahul janna, to duk mutumin da ya mutu da wannan maganar ko da wannan kalmar, to aljanna ta wajaba a gare shi. Ina fata an gane. Farkon maganarsa da ya cewa wannan kalma ita ce kalma ta ainihin wato ambaton Allah, fa kalimatu tauhidi hiya wa huwa afdalu dhikri, ita ce mafi falala da alherin ambaton Allah. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa lokacin da kuka gama aikin hajjin kuku ambaci Allah, fadhkurullaha indal mash'aril harami واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وتوكو أنبت الله لوكة لكوك ذو مشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. سيتي واذكروه كما هداكم. وأنبتيش كما يدي مكو فللا يشير يدكو زوا ونن قسامي البركة. زوا ونن قريمي درجة. زوا ونن طاكي مي فرمي الهيري. Shine Ka'batul Musharrafa. Sai ce wadhkuruhu kama hadakum, ku ambace shi kamar yadda ya shirye ku. Wa in kuntum min qablihi laminad dhallina, ko da yake kafin Allah ya shiryar da ku zuwa ga wannan daki da wannan guri, da ba ku san falala da alheri na wannan guri ba. Sai ce thumma afidu min haythu afada an-nasu, sannan ku gangaro ta inda mutane suke gangarowa, shine dawaful ifada kenan, dawafin gangarowa daga Mina lokacin da ka gama ainihin wato abin nan jifa, zaka gangaro. Yace to summa afidu min haythu afada an-nas, hayya wastaghfirullah, ku kara neman gafara Allah, ku ambaci Allah, ku dinga neman gafarar shi da falalar shi da alheri. To kaga anan Allah ya nuna mana cewa ambata Allah, amma Allah bai faɗa mana wanne irin kalar ambato zamu yi ba, kawai yace ambata Allah. To abin da yake nuna maka wannan magana, yana nuna maka mafi falalar ambaton da zaka yi wa Allah a irin wannan, shine ka samu addu'ar da take kunshe da kalimatu la ilaha illallah a ciki, ka dinga yawan maimaitawa. Yasa cikin hadisi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما في الهيرن أبونا نفدا رانن أرفا، ما في الهيرن أبونا نفدا رانن منا رانن مزدلفة، ما في الهيرن أبونا نفدا دواف الإفاضة دواف القدوم دواف الوداع، ما في الهيرن أبونا دني نفدا دني دا النباوان دا سكت وكافونا. النبي إتتي كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. An gane maganar da kyoko? Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani guri yace fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, Allah yace ku ambace ni, adhkurkum ni ma zan ambace ku. Wadhkuruhu kama hadakum, fadhkuruni adhkurkum washkuruli, kuma ku gode min, wala takfurun, Allah ya ce kar ku yadda ku butulce min, kar ku yadda ku kafirce min. To idan kana neman me zaka ambaci Allah da shi ya samu shiga da wuri-wuri kamar yadda ya faɗa, a wannan aya shine ka dauki kalmar la ilaha illallah ita ce mafi girman kalmar da zaka ambaci Allah da ita ta samu shiga cikin sauki ba tare da wahala ba Allah ya sake fada mana yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa zikiran kathira sai ce wasabbihuhu kuma ku yi tasbihi ga Allah bukuratan wa asila safiya da ainihin wato maraice duka wannan yana nuna mana irin abin da ya kamata a matsayina na musulmi a matsayinka na musulmi mu muhimmanta wajen ambaton Allah shine mai amfani da wannan kalma ta kalimatul shahada ita ce afdalul zikir mafi falala ambaton Allah wannan maganar mun sha fada muna nanatawa kuma mun fadi sirrin da ke cikin dalilin da yasa Allah ya fifita kalmar shahada cewa ita ce mafi falalar zikiri shine cikin ta akwai kade ta Allah da kuma tauhidi ga Allah da bautawa Allah shi kade ba tare da an hada shi da kowa ba wanda babu ibada ko alheri da bawa zai karaskiya da shi a wannan duniyar sama da wannan duk abinda mutum zai samu na ibada ko zai samu na kadaituwar Allah ko zai samu na ainihin wato neman yardar Allah ko zai samu na tagomashi a gurin Allah bai kai Allah ya fahimci cewa yana tsantsanta shi da bauta bai hada shi da kowa ba so sakon da ke cikin wannan kalmar kenan shi yasa tafi kowace falala Allah ya shiryar da mu dan haka kalmar tana samar da aljanna kamar yadda muka ji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ka maganarsa ta zama ita ce la ilaha illallah ta karshe to zai shiga aljanna Thauban ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same shi a lokacin yana gargaran mutuwa sai manzon Allah ya tambaye shi kaifa tajiduka ya kake jin jikinka ya kake ji yaya jiki sai Thauban ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi yace wallahi ina fatan Allah zai min rahama kuma ina tsoracewa kaina zunuban da na diba kar su min wato cikas a gaban Allah subhanahu wata'ala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yajtami'ani fi qawli fi qalbi al-'abd fi mithli hadha al-mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf Nabi sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan abubuwan guda biyu cewa kana kyautatawa Allah zato zai ma rahama da kuma kana tsoran karyama uquba ba sa haduwa a zuciyar bawa inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a irin wannan hali na gargarar mutuwa face sai Allah ya amintar da kai daga abinda kake tsoro na azaba kuma sai ya baka abinda kake fata na rahama yasa ake so mutum idan yana jinya da ku masu jinyarsa da shi mara lafiya da wanda suke surrounding din gurin shi ya zamanto mafi abinda ake yawan nanatawa da nuna masa shine ya dinga tuna Allah ya dinga yawan kawo Allah a cikin zuciyar shi saboda wannan lokaci ne mai hatsari za a iya tafiya da kafar hagu za kuma a iya tafiya da kafar dama to idan akai kuskure bawa ya bar wannan duniyar a wannan yanayin ba tare da ya jaddada tauhidinsa ba wallahi in ya gamu da Allah al'amarin ba zai yi kyau ba yasa cikin riyadus salihin Muhammad bin Salih al-Uthaymeen da yazo babu iyadatul marid babun da ke magana akan gaida mara lafiya ya kawo cewa daga cikin abin da ake bukata idan an zo gaida mara lafiya musamman idan aka ganshi akan gargarar mutuwa to ana so a dinga kwadaitar da shi ayyukansa da aka sani na alkhairi ana kokarin kawar da maganar ayyukan da aka sani na sharri da tare da shi saboda a ƙara mar kwadayin samun rahama ga Ubangiji ya dinga tuna Allah a wannan lokacin ta yadda zai samu ya gama da wannan duniyar lafiya domin daga zara an samu tangarda ƙyar kaɗan ya tafi da wani mummunan zato ga Allah to Allah ba zai masa kyakkyawar tarba ba ina fata an fahimta shi yasa shi Thauban yana faɗin wannan da annabi ya gaya masa wannan maganar sai ya zama kamar lallashinsa yake yi magabata suka ce Thauban dai bai gushe ba a wannan guri hatta san da ya furta kalmar shahada sannan ya bar duniya saboda dadin abin da annabi ya gaya masa yasa sai ya sake jin Allah a cikin ranshi lokaci guda kawai sai ya furta kalmar shahada sannan mala'iku suka ainihin wato zararin shi. An gane maganar da kyau ko? To akwai magana ta ƙarshe da yace wa kanat khatimata kalamihi, kalmar shahadar ta zama ita ce matakar maganar shi. Alladhi yatakallamu bihi, wanda zai furta sai ya ce aqila, a halin yana cikin hayyacinsa, yana cikin hankali. To malamai suka ce abinda ake nufi da wannan shine ya zama bawa lokacin da zai bar duniya bai gushe daga cikin hankalinsa ba, yana cikin hayyacinsa, ko kuma koda hankalinsa ya gushe to ya zama ba wata ukuba ce Allah ke masa a lokacin ba. A'a, zafin ciwo ne ya sa ya kabar fita a cikin hayyacin shi, sannan ya zama ba wani abu ne ya sha, ko wani yanayin cutar da ta jawo masa gushewar hankalin yana daga cikin wani laifi da ya yi a cikin jikinsa wanda ya ja masa wannan abun ba. Misali a ce hatsari ya yi, wanda wannan hatsarin zafin ciwo ya sa hankalinsa ya gushe, suka ce wannan babu matsala. Misali a ce tsananin ciwo ne ya sa hankalinsa ya gushe, amma ba wai shi ya sabbaba wa kansa wannan gushewar hankalin ba, suka ce to ko ya furta kalmar shahada a wannan hali, a halin baya cikin hayyacinsa, Allah ya karba. Amma idan ya zama wani abu ya yi wa kansa wanda shi ya jawo masa wannan gargarar ta zo masa da gushewar hankali, malamai suka ce matukar ba a kan daidai ya tafi ba, ko ya furta wannan kalma in dai baya cikin hankalinsa, Allah ba zai karba ba. Ya sa malin ya ce aqilan, mutum ya zama yana cikin hankalin shi. To kaga wannan kuma shi ya nuna ya rage ganawa da naka. Mu kyautata zamantakewa da alaka da Ubangiji, mu kyautata mu'amalarmu, mu kyautata wato ibadojinmu, da inganta zukatanmu, da inganta gaɓoɓin jikinmu wajen biyayya ga Allah. Wallahi idan Allah maɗaukakin sarki ya sahi yi mana sakamakon wannan, zai sa mu gama da wannan kalmar lafiya a lokacin da muka furta ta. Karkashin ayar da Allah ke cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah sayati wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'u. Allah yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu, kaga hakikanin masu imani wanda suka yi rayuwa mai kyau a duniya, suka bautawa Allah, suka kauce wa ayyukan asha, Allah yana tabbatar da harsunansu akan kalmar shahada tun daga nan duniya. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya, sannan wa fil akhirah, in suka je kabari mala'ika na musu tambaya za su ƙara bashi amsa da wannan kalmar shahada, saboda sun gama da ita a nan duniya lafiya, to haka zai Allah zai tahe su da ita a cikin kabarinsu. Sai Allah ya ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimina, su ku az-zalimai, ka iya ɗaukar duk nau'in zunubai da duk nau'in ayyukan asha da shirka da bid'a da abubuwan da duk mutane suke yi, ka loda su a layin wannan magana ta zalunci. Da Allah ya ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimina, Allah sai ya batar da az-zalimai, ma'ana marasa biyayya ga Allah, sai ya batar da bakunansu daga kalmar. Wa yaf'alu Allahu ma yasha'u, Allah yana aikata abin da ya ga dama ne. Sannan ya ce mukhtaran, ya zama zabaye da kanshi. Misali yau da za a zo a ce ga wani wanda ba musulmi ba, an kawo maka jinyarsa, kana kokarin yi treatment nasa, he kaga alamun zai mutu. Misali kai likita, he ka zo kawai daka martsawa kace kai kace la ilaha illallah, kaga ya ki ya fada tunda shi ba musulmi bane, yana ganin ba zai fada ba, in ya mutu akan wannan kalmar shi a gurin su ya mutu kafiri sunansa. Shi haka fahimtarsa take. Sai ka ɗauko allura ko ka ɗauko wani abu kaimar barazana da ita akan ya furta kalmar. Na fata kuna fahimta. Da ya ji tsoron kar ka kashe shi tunda ba kowa kusa da shi, sai ya furta. Da Allah a bisa zaɓin sa ya faɗa? Ba bisa zaɓin sa ya faɗa ba. To mujarradin faɗin ta, ko da ya faɗa daga ƙarshe ya mutu da ita, wallahi ba za ta mar amfani a lahira ba. Saboda bakinsa ne ya faɗa, amma zuciyarsa bata mai ba, bata yadda da ita ba. Shine ma'anan mukhtaran, ya zama zaɓin sa ne yasa ya faɗi kalmar shahada. Ya faɗe ta bisa ga yaqinin cewa za ta mar amfani, za ta kubutar da shi daga wutar jahannama, za ta saka shi aljanna. Ya ji haka a ransa, ya yarda, sannan ya furta, to zai samu wannan. Amma idan ya zama tilasta shi akai, ko wani yanayi ya shiga ya faɗe ta amma zuciyar bata karɓa ba, ko tilasta shi akai ya faɗa, to Allah ba zai karɓe shi da wannan ba. An gane maganar da kyau ko? shine yace aujabat lahul jannatu, wato idan har haka ta same hi to aljanna ainihin wato aujabat lahul jannata zata tabbatar masa da higa aljanna. Allah ka tabbatar da mu yan aljanna da wannan kalma. Wa an Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ala al-ard ahadun yaqulu la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahari rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa hasanahu al-Albani. Hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Amr dan As, Allah ya hada mu da Abdullah dan Amr a Jannatul Firdaus, yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma alal ardi ahadun, ba wani mutun a doran kasa musulmi yaqulu la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kaji la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, ya addu'ar kenan, ya magana kenan. Na fata an fahimta, la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Annabi yace duk mutumin da ya faɗi wannan maganar, wannan kalmar a doran kasa, wannan maganar ya faɗe ta ya furta ta, illa kaffarat anhu khatayahu, Annabi Muhammad yace wallahi sai ta kankare mar zunubansa gaba daya, sai ta kankare mar zunubansa gaba daya. Wala Allah kace fa zunuban nawa suna da yawa, sai manzon Allah yace walau kanat mithla zabadil bahari, ko da zunuban sun kai yawan kumfan teku, inji Annabi Muhammad wannan kalmar sai ta rusa su gaba daya. To kuma shi Allah idan ya rusa aikin sharri ba wai suna tafiya a banza bane, a'a yakan fente su ne ya gyara su koma aikin menene, aikin alheri. In zunube dubu kake da su sai ka faɗi wannan la ilaha illa Allah, ya faɗi wannan magana ya furta ta, Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa masa cewa zai fenta wannan maganar ya koma aikin alheri maimakon ta zama aikin zunubi. Saboda me? Saboda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana kan cewa dukkanin abin da mutum ya yi shi sai kuma daga baya ya zo ya tuba, to fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Yace illa man taba ko wa amana wa amila salihan, sai yace fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima, sai fa wanda ya tuba ya imani kuma ya dawo ya aikata aikin alheri, to Allah wadaukakin sarki yace zai canja waɗannan ayyukan nasa na sharri su koma ayyukan alkhairi. Allah ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama ne. Dan haka in kace la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, ko yanzu da na faɗa din nan kai ma ka faɗa, Annabi yace an rusa duk zunubanka gaba daya, an kankare masu ko sun kai yawan kumfan teku. Yasa wallahi in kaga musulmi a wuta shi ya ga dama, jama'a kaga musulmi a wuta shi ya ga dama, saboda kaya Allah ya bamu malam na aiki, kayan aiki na gamawa lafiya mala, kayan aiki na gamawa lafiya. Kalma ce gaba ɗaya bata kai satara ɗaya ba, za ta rusa zunubanka gaba ɗaya. Amma muna sakaci muna wasa, la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, kace ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, Allah shine mafi girma, ba dabara ba ƙarfi sai ga Allah subhanahu wataala. Abinda ka faɗa kenan, ka tsantsanta bauta gare shi, ka kuma girmama shi, ka kamba masha'aninsa, kuma ka nuna duk wani abun da yake faruwa a duniyan nan ba dabarar bayi bane, hikima ce ta Allah, shi ya ga dama yake tsara komai. Masha Allah kana wa malam ya sha alam yakun, abun da ya ga dama yake kasancewa, abun da bai ga dama ba baya faruwa. Wala haula wala quwwata illa billah, ba dabara ba ƙarfi sai a gurin Allah. Ka tsantsanta wannan ga Allah, dan haka Allah ba zai bar abin ya tafi a banza ba. Tukuicinka sai a ce an rusa zunubanka gaba daya, tukuicin furta wannan kawai shine an rusa ma zunubanka gaba daya, sannan an fente sun koma aikin alkhairi. Wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi, haka Imam Tirmidhi ya fitar da shi, Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi ya inganta wannan hadisi a cikin Sahihul Jami' number hadisi na 5636. Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Wa qad ba'atha Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-kalima, sannan yana da kyau mu musulmi mu sani Allah madaukakin sarki ya turo manzansa sallallahu alaihi wa sallama, ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan kalma ta shahada. Shine babban aikin da Allah ya turo manzan Allah yayi, ba kuma manzan Allah ba, duk annabawan Allah mafi falala da girman aikin da Allah ya turo su akai shine kalmar shahadan nan su inganta ta a cikin zukatan mutane da kuma ayyukansu. Malam yace akhraj al-imamu Ahmad fil musnad, Imamu Ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad nashi bi isnadin sahihin, da isnadi ingantacce. Ar-Rabi'ata abini Abdiddiyali ko Diyali ko Diyali bin Abdiddiyali, Ar-Rabi'ata bin Abdiddiyali qala yati ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama basara aini bi suqi dhil majazi yaqulu, haka ne ko Diyali ko Diyali Diyali ko eh ba a gaban yawun din babu alifun ai ko Diyali yace ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama basara aini bi suqi dhil majaz yaqulu ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihu Allahu akbar. Wannan bawan Allah Rabi'ata dan Abdiddiyali yake cewa naga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ido na kuru da muzu ba labari aka ban ba, bi suqi dhil majazi, a wata kasuwa a garin Makka ana kiranta suqi dhil majazi. Yaqulu annabi yana cewa mutane, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, qulu la ilaha illa Allah, ku dinga cewa la ilaha illa Allah. Ina fata an fahimta. Tuflihu, in kuna fadin haka za ku rabauta duniyar ku da lahirar. Annabi kasuwa jama'a, kai kana tallan yalo ko kowa ne yana tallan mangoro, kowa ne yana tallan burodi, ina fata an fahimta, ko gurasa, shi annabi tallan la ilaha illa Allah yake wa mutane. Kasuwa yake bi suqu dhil majazi, yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mutane ku ce la ilaha illa Allah, ku yadda da wannan kalma ku furta ta, za ku rabota duniyar ku da lahirar ku. Wa akhraja nahawahu an shaykhin min bani Malik bin Kinanata wa akhraja ibn Hibban fi mawarid az-zam'an wa sahahu al-Albani fi sahih al-Mawarid an Tariq bin Abdullah al-Muharibi radiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi suqi dhil majazi wa huwa yaqulu ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihu. An samu wannan hadisin daga ɗaya daga cikin ainihin wato Sheikh min bani Malik, daga cikin bani Malik bin Kinana, kuma Ibn Hibban ya fitar a cikin littafinsa mai suna Mawaridiz Zam'an, wato magangarar mai jin kishi, sunan littafin kenan, wato inda mai jin kishin tauhidi, mai jin kishin aqida, mai jin kishin tarbiyya zai gangara ya kwankwaɗi tauhidi, ya kwankwaɗi ruwan sunna, ya kwankwaɗi ruwan tarbiyya da kuma aikin alheri, sunan littafin kenan. Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul Mawarid, wato sahihan hadisan da aka rubuta a cikin Mawaridiz Zam'an. Wato shi littafin Mawaridiz Zam'an din shi Malam Albani ya dauke shi sai takhrijin hadisan, wanda basu inganta da ya fitar da su yayin bayanin su, wanda suka inganta kuma yayin bayanin su, to ya inganta wannan hadisin da zamu karanta a cikin wannan littafi. An Tariq bin Abdullah al-Muharibi, daga Tariq dan Abdullah al-Muharibi, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suqi dhil majazi, cewa wannan bawan Allah ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin kasuwar dhil majazi. Wa huwa yaqulu, yana cewa mutane, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, ku ce la ilaha illa Allah za ku rabauta. Jama'a ana maganar falala ne fa da romu na kalmar shahada. Jama'a annabi yace ku ce la ilaha illa Allah za ku rabauta. Yasa ya tabbata, annabi yace nan gaba za a zo ai wasu mutane ba abinda suke na ibada in ba la ilaha illa Allah ba, da sallah, da azumi, da 6 Shawwal da duk wani ibada da ka sani sun daina nafilfili kowa ya watsar da komai abinda kade suka rike la ilaha illallah in ka tambaye su he su ce to su ma dai sun ji labari iyayensu ita suka rike da ita suka rayu har da ita suka mutu banda wannan ba abinda suke na ibada sai sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa ma za tanfa'uhum la ilaha illallah ya rasulullahi in dai babu abinda suka rike sai la ilaha illallah to me la ilaha illallah za ta yi musu na amfani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tunjihim minan nari sai annabi ya ce musu za ta tsere da su daga wutar jahannama to dama me muke neman tsira da ba sai na tsira daga wutar jahannama muke yi ko mu yanzu da muka rike ta muna hadawa da sallah da azumin me muke nema a lahira tsira daga wuta annabi ya ce to amfanin da za ta yi musu a wannan lokacin za ta tseratar da su amma wallahi annabi ya ce a lokacin ba wani abu da suke in ba la ilaha illallah ba wannan na daga cikin falala da alherin la ilaha illallah amma galibinmu mun raina ta ba ma addu'a da ita mutum ya fi so wai a bashi wani abu wani special wanda ba kowa ya san wannan ba shi kadai ya sani ko kuma wani abu kamar turanci kamar yarabanci ina fata an fahimta a ji kawai wani surkulle da wasu wane ne yana fitowa wani malkodiyo da waye waye yana fitowa a cikin kalmomin ce kai wannan fa maye ne ya iya addu'o'i ka ji sakarai ga ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yo akwai wata mai ci irin ta manzon Allah jama'a ba wata mai ci wallahi irin ta manzon Allah to idan ka rike wannan annabi ya ce zaka tsira daga wuta Allah ka tsiratar da mu daga wuta baki daya to shine sannan malam yace wal hadisu akhrajahu ibnu khuzaima fi sahihihi wannan hadisin na cewa ku ce la ilaha illallah za ku rabauta al imam ibnu khuzaima ya fitar da shi a cikin sahihi nasa lambar hadisi na 159 wa ibn abi shayba fil musannaf haka al imam ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin al musannaf a lambar hadisi na 17,414 ina fata an fahimta والبيهقي هكا الامام البيهقي يفتد به مجلد 1 شافي نا اينهن واتو 76 والبخاري في خلق افعال العباد امام البخاري يفتد ده wannan hadithin a cikin ba a cikin sahih al-bukhari ba yana da littafi mai suna khalq wa af'al al-ibad wato tabbatar da cewa yadda Allah ya halicce mu to haka Allah ya halicci ayyukan mu wallahu khalaqakum sai yace me wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku kuma ya halicci aikin ku dan haka yadda Allah ya halicce mu haka ya halicci aikin mu wannan shine aqidar ahlus sunna to imam al-bukhari san da yasa alqalamin sa mai albarka bayan sahih al-bukhari ya rubuta abun nan kitabu khalqi ainihin wato af'alil ibad littafin da ke magana akan yadda Allah ya halicci ayyukan bayi ina fata an gane to ya fitar da shi a cikin wannan wanzur sahihus siratin nabawiyya lil albani ƙara duba littafin sahihus siratin nabawiyya ingantaccen tarihin manzon Allah na Muhammad Nasiruddin Albani shafi tun daga shafi na 130 da 42 har zuwa shafi na 143 yayi bayani dangane da ingancin wannan hadisi cewa annabi yayi ta yawo a kasuwa jama'a yana cewa mutane ku ce la ilaha illallah za ku rabauta saboda a nuna ma falalar kalmar sannan a nuna maka da annabi Allah ya turo shi yace ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة من تاد منزوعة من قوة الأمة أبند منزل ننكي يتي مسو كبوتا وألّا كوني سنتدا وغوتو تو النبي آتك وانن أيك الناس وانن حديث ناتون حكا كما وانن نيك نونا مو مسلمينا دا كيو يزمن تو متوكي أينه يمواتو إذنا متوكي إذنا na zuwa kauyuka da guraren da addini bai je ba mu je mu isar da hi wallahi in dai annabi zai higa kasuwa inda ake saye da sayarwa yana wa mutane shelar su ce la ilaha illallah wasu na mishi dariya wasu na ganin cewa ya dauko aikin da ba zai yiwu ba to ban ga dalilin da zai sa ni yanzu in gagara higa kasuwa ko in gagara higa kauye in je in kai kalmar shahada ba idan ni ban kai ba shi bai kai ba su ba su kai ba mu ba mu kai ba ku ba ku kai ba to wallahi akwai wanda su kuma za su dauki wata kalmar da ba ta la ilaha illallah ba su kai musu haka ne ko ba haka ba yasa jiya wani ya turo min bidiyo shi ya turo min ne a matsayin abin dariya ni kuma sai na tausaya wa kaina da shi duka akan wannan bidiyon wasu mutane ne aka turo min su cewa an je an musuluntar da su ana koya musu sallah wallahi malam kusan har tsoron yin ruku'u suke yi saboda suna ganin kamar idan sun yi ruku'un wani zai zo ya danne su saboda tsaba sallah ta zama baƙuwa a gurin su ina fata an fahimta shi ya turo min yana ganin abin dariya ne ni kuma da na gani sai da na tausaya musu na tausaya wa kaina nace yanzu irin waɗannan mutanen suna da haƙƙi a gurina a gurinka a gurinmu a gurin duk wani musulmi mu je mu nuna musu ya addinin Allah yake to ahe idan an samu wani ya ji ya nuna musu bai kamata ya zama abin shega abin dariya ba ya kamata mu tausaya wa kanmu ne kuma mu fatan Allah ya karba addinin su tunda rahin sani da rahin fahimta ya sa suka dauki abin a haka mu fatan Allah ya karba kuma mu ma Allah ya ba mu iko mu je ga sallan nan barin saka muku ita akalla ku ganta na'am a ganta yanayin yadda suke ruku'u da yanayin yadda suke sujuda in ka gani kai sai ka dauka cewa kaman dukan su za a yi ne ko ya ne Allahu a'ala gashi nan kuna gani ai ko na'am a gani yadda suke dago kai ko a gani ana gani ai ko ka ga dai tufafin da ke jikin su a gani wani ma ya ki bai zai sujuda ba wani kuma ya he ya dago yana kalla kalla haka an gani to yanzu kaga wasu yanzu abinda suke kalla dangane da irin wannan suna ganin kamar abin dariya ne lakin al'amra azama min zalika ta da cewa abin ya fi haka girma abu ne wanda ya kamata ka tausaya musu ka tausaya wa kanka kai ma ka tausaya duk wani musulmi kuma kaga sai kuma ta ina zaka shigo kai ma ka bada gudunmawa to wannan shine tsarin addinin Allah Allah ka shiryar da mu kuma Allah ka sa mu gama da duniya lafiya to shine yake cewa a wanzur sahih as-siratu an-nabawiyya lil albani ka sake duba sahih as-siratu an-nabawiyya na Muhammad Nasiruddin Albani shafi na 132 da 42 da kuma shafi na 143 zaka ga karin bayani akan wannan hadisi na cewa annabi ya shiga har cikin kasuwa yana cewa mutane ku ce la ilaha illallah za ku rabauta wa ana abdullahi bin amru radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحلق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم يا تبت دغ عبد الله بن عمر الله يحد أمر عبد الله بن عمر الجنة يتي للي النبي محمد ياتي أمرت أن أقاتل الناس أن أمرتني da idan mutane suka tsokane ni to in yake su domin ana kaddara wannan saboda wanda bai fahimci hadisin a haka ba sai ya dauka annabi bashi da aiki da yazo duniya illa ya kar mutane wanda kuma duk tarihin yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu al'umma zaka samu su suka takale shi ba ku manta ba a cikin suratul hashr mun kawo kissar yakin annabi sallallahu alaihi wasallama da banu nadir haka ne mun ji irin warware alƙawarin da suka yi tsakanin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya jawo annabi ya yake su to duk haka zaka je ka ji ko dai an warware alƙawari tsakanin sa da shi ko sun yi yunkurin kashe shi ko kuma an zo an tsogale shi ko wani a makamancin haka na fata an fahimta banu qainuqa mun ji su ba yadda aka kare wata mata ta shiga cikin kasuwar su tana sayayya suka dinga binta suna zolayarta har suna cewa ta cire hijabinta ta kita kula su sai da ta je gurin wani bayahude daga cikin su ta je tana sayan kaya sai shi kuma ya lallaba sai zagaya ta bai sai ya samu wani katan dutse sai ya daura zanin ta a jikin dutsen sai da ta gama za ta tashi ta yunkura kawai tana yunkura sai zanin ta ya zame sai tsaretin ta ya bayyana to wannan dalili yasa aka zo aka ce wai ta ana ta mata dariya to sai wani musulmi ya hango abin da ya faru sai ya zo ya tambaya me ya faru aka ce aga abin da wannan mutumin yi da ya kukan kura ya kabbara ya sufa kawai sai ya dadume shi kafin ka ce kwabo ya murde mishi wuya ya kashe shi to shine su ma sauran yahudawan suka jira akan shi shi ma suka kashe shi wannan dalilin yasa annabi yace to a debo tawaga a taho aka zo aka yi musu fata-fata su ma aka kashe wanda aka kashe wanda aka kama wanda suka gudu kuma su ma suka gudu kaje cikin suratul hashr zaka ji karin bayani karkashin tafsirin wannan wannan ayoyi ina fata an gane to yanzu waye zolaye wani dan Allah su suka zolaye annabi ko annabi ne zolaye su su suka kokana annabi to galibi zaka ji ya kukon da duk suka faru a musulunci mafi yawanci in ma baka ce duka ba zaka samu annabi aka takala ya ga ba zai bari ba ya mai da martani kuma wannan shine ma'anar yaki uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu sai yace menene wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna an yi izini wa duk wadanda aka yake su da sirama bi annahum zulimu Allah ya ce saboda an zalunce su sai Allah ya ce wa inna allaha kuma lalle shi Allah ala nasrihim akan ya taimake su laqadirun wallahi mai iko ne zai taimake su tunda an nemi a zalunce su an nemi a tauye musu haƙƙi an nemi a kore su an nemi a hana su addini tunda suka tahi za su rama to Allah zai taimake su kuwa ina fata an gane to duk inda kaji an ce umirtu an uqatila an-nas to ba ana nufin haka kawai annabi ke zuwa ya farwa mutane ba a'a yakan bit matakan da duk suka dace wajen zaman lafiya da sulhu da yarjejeniya to amma idan aka warware to annabi baya bari wannan shine kaida Allah ya ce wa in uttum uduna in kun dawo mu ma za mu dawo waja'alna jahannama lil kafirina hasira mun sanya jahannama ta zamanto kurkuku ga arna ina fata an gane wa in uttum uduna fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi sai ta wala in sabartum la huwa khairul lisabirina idan aka yi muku ukuba ku rama ku tankwacin abin da aka yi muku amma in dan uwanku ne musulmi ku yi hakuri ku rabu da shi shi yafi alkhairi akan ku rama ina fata an gane haka ake kaddarawa in an zo fassara wannan guri to sai manzon Allah yanzu Abdullahi dan Umar yace an umarce ni da mai da martanin yaki ga mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sun shaida lalle annabi muhammadu manzon Allah ne wa yuqimus sala kuma sai sun tsaida sallah wa yutuz zakka kuma sai sun bada zakka manzon Allah yace fa idza fa'alu dhalika in suka aikata waɗannan abubuwa asamu minni dima'ahum to jina nan su ya kubuta daga takobina wa amwalahum da kuma dukiyoyin su domin dukiyoyi da jina ne ana zubar da na waɗanda suka ki su yadda da addini kuma suka hana addini ya tafi ne mutum ya ce ba zai musulunci ba to aje a haka ba za ka yi ba ba wanda zai matsa maka la ikraha fi ddin kat tabayyana rusulu min al-ghay faman yakfur bi at-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim ba tilas ina fata an gane to amma kuma kar ka hana addinin Allah abin nan tafiya in kuma kace zaka taka masa burki to anan gurin kuma Allah ya ce a taka ma burki kai ma ban gane ko kun fahimta ba dan haka idan suka aikata haka da jinin su da dukiyar su ya halata illa bi haqqil islam sai idan da haƙƙin musulunci mutun ya kashe a kashe shi mutun ya sara wani a sara shi mutun ya faskara wani a faskara shi wa hisabuhum ala Allah abinda bai bayyana ba kuma muka yi hukunci a tsakanin su to hisabun sa yana gurin wane ne yana gurin Allah amma abinda ya bayyana cewa ga wani yayi ba daidai ba to a dau mataki a kansa a hukunta shi abinda ya buya ba a gano ba to wannan hisabun na gurin Allah ko kuma abinda muka yi bisa kuskure wanda ba haka ya kamata a ce an yi ba to Allah zai maimaita wannan hukunci a ranar tashin alkiyama ina fata an gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a nambar hadisi na 25 haka Imam Muslim ya fitar da shi a nambar hadisi na wato 22 Allah ya hada mu da su a aljanna manzo Allah yace wa ka malam yace wa qad bu'itha bi la ilaha illallah an turo annabi sallallahu alaihi wasallama da la ilaha illallah jami'ul mursalina duk gabaɗayan manzanni gabaɗayan su da la ilaha illallah aka turo su qala ta'ala Allah yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula mun tada manzo a cikin duk wata al'umma da ka gani mun yi a duniyar nan abinda suke ce musu hine an ibudullah ku bauta wa Allah wajtanibu at-tagut ku nisanci tagut an gani kullu ma siwa Allah fa huwa tagut duk abinda ba Allah ba to tagutu ne duk abinda ake bautawa kuma bayan Allah ba Allah ba to wannan abin menene tagutu ne fa minhum man hada Allah annabi Muhammadu Allah yace masa daga cikin su akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihi dalalatu daga cikin su kuma akwai wanda kalmar bata ta tabbata akan su na fata an fahimta sai Allah yace fasiru fil ardi dan Allah ku yi tafiya a doran kasa mana fanzuru kaina kaifa kana aqibatul mukaththibina yaya karshen makaryata ya kare ku je ku bincika ku ga ya mukai da makaryata mutanen banza ina fata an gane fa minhum man hada Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin su kuma akwai wanda bata ta tabbata kalmar bata ta tabbata akan su Allah ya ce ku je ku duba ku ga yaya karshen makaryata ya kare a munasaba akan wannan maganar wanda da ita zan wala'alla zan rufe shine kowa ya sani cewa ana cikin problem da matsala a kasar nan wallahi matsalolin da an gagara shawo kansu kuma abinda zai baka mamaki shine galibi ni idan na kalla abinda ke faruwa ina gaskata magana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake to amma min zamani illa ma ba'adahu sharrun minhu ko wani abu makamancin haka babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayan sa sai ya fi sharri inji manzon Allah ku lura tun da Buhari ya karbi kasar nan baya take ci har zuwa yau kuma bayan take kara ci uzina min kabila an ta'ati yana wa min ba'di ma ji'ta na an wahalar da mutum kafin ya zo kuma shi ma da ya zo din ya kara gara ya tafi kuma muka ci gaba da garuwa sama da yadda muka garu a hannun shi dama ya mana baki ya ce lalle sai an zo ana tuna shi muka ce Allah kar ya jarrabe mu da wannan kalma amma san da Allah ya jarrabe mu to wallahi ni abin da nake faɗa na farko dai Allah yana sanar da duk abubuwan da suke faruwa ba abin da Allah bai sani ba kuma Allah yana da mafitar waɗannan abubuwan gaba ɗaya ko ba yana da mafita Allah yana da mafita kuma idan ya ga dama rana ɗaya wallahi duk za a fita daga cikin waɗannan matsalolin to ni abin da nake faɗa wallahi kaga wannan abin da ya shaura mana muke karantawa muke samun nutsuwa da kwanciyar hankali wallahi mu rike shi da kyau ɗayan biyu za ta faru ko dai Allah ya tausaya mana a dalilin rike shi da muka yi ya kawo mana sauki ta inda ba ma zato ba ma tsammani ko kuma a ci gaba da tafiya a haka amma daga ƙarshe iya wahalar mu kenan mu je lahira mu samu rahamar Allah ka san Bahaushe in an yi mutuwa yakan ce Allah ya sa iya bakin wahalar kenan to musamman a ɗan Najeriya ya kamata a yi masa addu'a Allah ya sa iya bakin wahalar kenan haka ne ko ba haka ba dan ya sha duk wata irin nau'in wahala malam ku duba ku ga yadda wutar nefa ta dawo a kasar nan mara dazun nan kafin na zauna a nan ma ina jin rahoton BBC kan cewa akwai garuruwan da wata guda suke nema babu wutar ko kwaya daya wasu garuruwan sun share satuttuka ku duba gasa mu da aka yi a cikin Ramadana mu muna ganin muna garuwa ashe garuwa bata zo ba sai da Ramadan din ya kare abin ya karu ana cikin haka kuma ana lallaba wutar sai aka samu wasu su kuma masu iyawa da kwarewa suka je suka ma fasa waɗannan karafunan da su suke transmitting din wuta zuwa jahoshi gaba daya suka je suka kakkarya su mun yi magana da wani dan nefa yace anya malam ba tsinuwar da ake ba bane bane ba ko take ƙara bin mu take ƙara lalata abubuwan nan yace malam don Allah a ga mutane su daina zagin mu nace masa kai mita rida ba matsalar ka bace fa kai mita rida to dan Allah mita rida ne da matsala ba shi bane akabiran mujrimi han suna nan su ne asalin matsalar suna can sama su ne asalin fitinar wallahi naji abin da ya bani tsoro wanda na faɗa muku a nan a hudu ba kwanakin baya tunda aka ce an kai bill fadar shugaban ƙasa ana musu barazanar za a yanke wa fadar shugaban ƙasa wuta in ba ku manta ba a nan na gaya muku na ce to ka kwantar da hankalinka kai ɗan Najeriya wallahi wutar nan sai dai Allah ne ya gyara ta amma ba za su iya gyara ta ba BBC ta yi karin VOA sun yi karin waye duka manyan gidajen talabijin da rediyo cewa ana barazanar yanke wa bila wuta dan Allah wannan abin kunya ya wuce wannan jama'a su din da suke da ita su ma za a yanke musu wato rashin kular da rashin maida hankalin da rashin yin abin da ya kamata ya kai hatta su karan kansu tukunna suna cutar da kansu balantana kai anan a Bolari to ka gaya mun yadda abubuwa su faru na ce don haka kowa ya kwantar da hankalinsa ya nema a gurin Allah kawai malam Ahmad ya zo ya yi wata magana a nan a hudubar da ya yi sati biyu da suka wuce cewa duk al'amuran wutan nan gaba daya duk wanda ka yarfa wa laifin sai ya ce ba shi bane yanzu idan da zaka samu yin magana da manajan wuta na garin nan na rantse ma da Allah sai ya gamsar da kai cewa ba matsalarsa bane jama'a haka ne ko ba haka ba in ya fara karanto ma wasu layuka da sakin layi da dora layi kai da kanka zaka ji cewa eh damuwar ba damuwarsa bane da zaka samu damar zama da gwamna kace gwamna akwai matsalar wuta wallahi in ya fara ma jawabi sai ka ji cewa shi ba matsalarsa bane to bari ka ji inda zaka samu shugaban kamfanin Ketco ne ko Jet ne ko wace shegantaku na minal ja'irina ne oho Jet ka je ka zauna da shi ma sai ya faɗa maka cewa wannan matsalar ba matsalarsa bane to dan Allah wa zai ɗauki laifin wannan matsalar yanzu kuna ga ƙasar Tanzania shekaran jiya nake gani Tanzania nan fa wacce take musu mulki fa ba menene ba ba namiji bane mace ne an taɓa tambaye ta aka ce ke akramukillahu ya kike gudanar da mulki alhalin ke matar aure ce kuma da mijinta ya ke gudanar da mulki ta ce ita tana jin daɗi na farko ma tukunna a cikin matan ita ta uku ne ko ta hudu mijinsu sosan matansa hudu ta ce ba abin da yake mata daɗi irin idan ta dawo daga ofis mijinta ya mata mulki in ta fita ofis kuma ta yi wa al'ummar Tanzania mulki ita kuma ta dawo ta girka abinci ta kawo ruwan sha ta kawo kaza ta je ofis kuma a zo a yi mata biyayya a ofis kowa sai ya zo ya mata biyayya ta ce wannan abin yana mata daɗi saboda musulmani ƙasa ne wanda kusan 75% na ƙasar musulmai ne to yanzu Tanzania jama'a sanda suka kashe tashoshin wuta kusan guda biyar saboda wutar ta musu oba tana ta farfasa musu gulob tana kona musu injina wutar ta musu yawa na ce ya laita ne kuntu ma ahun fa afuza fawzan azima na ce ina ma ina can ni ma dan more wutar ta musu oba sun kakkashe tashoshin manya-manyan ka inji guda biyar suka yi dropping down saboda wutar ta dan tsaya lebur mu ga munan ana ta gasa mana aya a hannu mana shugabanci babu leadership mulki ake ba shugabanci ba to saboda haka ni abin da nake faɗa mana da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa mana a wannan ayar wanda ita ce maganar mu ta ƙarshe cewa daga cikinsu akwai wanda Allah ya shirya daga cikinsu kuma akwai wanda kalmar ɓata ta tabbata a kansu sai Allah ya ce ka yi tafiya a doron ƙasa kai nazari ka duba yaya ƙarshen makaryata azzalumai suka kare. Wallahi ina jan hankalina da hankalin duk wanda yake da ragamar wani abu na al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a hannunsa a ƙasar nan, da cewa wallahi tallahi Allah fa ba zai ƙarya ba, Annabi Muhammadu ba zai ƙarya ba, cewa wallahi Allah ba zai bar waɗannan abubuwan su ta gaba da tafiya a haka ba. Akwai abin da zai zo ya faru wanda da ni da kai duk ba mu san me zai faru ba. Muna addu'a Allah ka ba mana sauki a wannan ƙasa tamu. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan matsala, domin al'amarin ya wuce ya gagari kundila. Yanzu kuna ga dala ana ta murna, dala ta sako 750, 800, 850, 900 ta dawo ƙasa da 1000. Jiya kawai sai na ga shugaban 'yan canji na Najeriya ya zo yana magana kan cewa shi ma bai sanya aka yi ba, kawai ya tashi kawai ya ji dala naira 1420. Wallahi ta cilla 1420. Da abinci ya fara sauka ana ta murna, muna ta murna. To yanzu bari ka gani a cikin satin nan kaga abin da zai zo ya faru. Sannan na faɗa muku, kaga an cire kuɗin wuta, an ƙara kamfanoni, wallahi za su kafa kahon zuƙa akan mutane ta yadda kaya za su dinga fitar da shi da farashi wanda zai kwabarin musu abin da wutan nefa ta zuke a hannunsu. Ban gane ko kun gane ba. So abin zai ƙara dawowa kan talaka ya ƙara cutuwa. To bari mu faɗa muku, na rantse da Allah wannan addini idan ka riƙe shi, wannan addu'o'i da Annabi ya koyar da mu, waɗannan sunnoni da Annabi ya koya mana, waɗannan tauhidi da aƙida da Annabi ya koya mana, irin kalmomin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mu dinga yawan nanatawa. Annabi da yace mu ce la ilaha illallah tuflihu, za mu rabauta. Ina fata an fahimta. Wallahi mu rike waɗannan abubuwa insha Allahu ta'ala, kowa zai yi kuka, amma wallahi banda mu da izinin Allah, in Allah da Allah zai fitar da mu. In kowa zai yi kuka a duniya, na rantsi da Allah mu sai Allah ya fitar da mu. Wani magabaci aka zo aka ce masa kaya yayi tsada, abubuwa sun rikice, yace na rantsi da Allah idan lauma miliyan 1 ake sai da ita, lauma 1 miliyan 1 yace in Allah da Allah sai ya ciyar da mu. Wannan shine ni abin da zan ja hankalin ku akai, da hankalina gaba ɗaya, da hankalin mu gaba ɗaya, saboda matsalar kasar ta wuce duk tunanin kowa. Yanzu kwanan nan maganganun da Mejo Hamza Al-Mustafa yake yi, inda kana ganin su a social media, in ka ga maganganun da Mejo Hamza Al-Mustafa yake magana, wato za ka san ƙasar nan akwai munafurcin da ya wuce tunanin mutane. Irin albarkatun da muke da su a ƙasar nan, wandan aka ɗauki ɗaya, wallahi ba Dubai ne ake gani yanzu, ko kuma irin su Qatar, sun kai makura wajen tumbatsa ba. Na rantsi da Allah, sai Najeriya ta fi waɗannan ƙasashen tumbatsa da izinin Allah. Duk kayan arziki da ka sani muna da shi, duk abin da ake bukata muna da shi. Sannan mu ci gaba da addu'a. Yanzu akwai shi Dangote da yake kokarin fitar da mayinsa da gas da wanene diesel da wayewaye. Akwai yiwuwar, ana hasashen, akwai yiwuwar da izinin Allah mai sai ya dawo kasar naira 500 ma, akwai yiwuwar haka. Saboda yanzu ana tunanin a watan 5 zai fara fitar da man shi, wanda fitar da wannan mayin zai taimaka wajen mai ya sauka kwarai da gaske. Saboda haka mu ci gaba da addu'a. Akwai hasashe ma ake yi da cewa nan gaba kaɗan abubuwan za su lafa, za a samu ɗan sassauci. To amma mu roƙi Allah, Allah ya tabbatar da wannan sassauci. Mu rungumi Allah, mu riƙe Allah, mu riƙe wannan addini namu. Ni abin da kullum nake faɗa, wallahi ɗan Najeriya idan bai yi addini ba yayi asara biyu. Na farko dai bai ji daɗin ƙasar ba, na biyu ya je lahira bai ji daɗin Allah ba. To wace asara ta wuce wannan? Amma idan ka yi addini, ko wahala ta kan maka a ƙasar, to kana isa lahira za ka samu sassauci. Allah, muna roƙonka ka sassauta mana tun daga nan duniya, sannan ka sassauta mana a lahira. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Saboda haka ƴan uwa, zamu dakata a nan a wannan karatu ramu na yau. Insha Allah ta'ala sati mai zuwa in muka zo zamu tahi wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Anan zamu tahi da izinin Allah, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku, Allah ya fi mana. Hadha huwa ma indana wa billahi tawfiqi wa subhanaka allahumma bihamdika. Kafin na rufe, akwai addu'a da nake so in yi wa mutum biyu. Na farko, wannan bawan Allah Malam Julebib, ɗaya ne daga cikin manyan ɗaliban malam Yusuf Sambo Rigaciku, da azu yake gaya masa cewa da Allah ya gaishe ni. To malam, ni ma ina gaishe ka domin na san yana bibiyar waɗannan karatuttuka namu. Muna ma addu'a malam, Allah ya sa kai lafiya ka gama lafiya. Allah kuma ya maka albarka. Malam Julebib, muna godiya da wannan ziyara. Abu na biyu, akwai malam Abubakar Sarif Pharmacy, ya buga mun waya ɗazu, ya mun voice daga Saudiya, cewa zai kai kusan wata uku nan gaba a Saudiya don har aikin hajji sai ya yi kafin ya dawo. So yana buƙatar mu sashi a addu'o'i dangane da abubuwan da ya je yi. To muna addu'a malam Sadiq, Ubangiji ya sa kai lafiya, ka kuma gama lafiya, ka dawo lafiya. Abinda aka ce kuma na harkar kasuwanci, muna addu'a Allah ya sa albarka, Allah ya tsare ka daga dukkanin fitina ta wannan ƙasa, ya haɗa ka da alkhairanta gabaki ɗaya, ya sa a yi lafiya, a gama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah. Amma malam. Masha Allah.